sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Asabar 30 ga watan Mayu na shekara ta 2020, Aisha Tusila ce tare da Salfila Hashim Kumar da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Hukumar lafiya ta duniya WHO zai Juma'a ta kaddamar da wani wurin musayar bayanai da fasaha da kuma hanyoyin jinya a yakin da ake da ciwon COVID-19. Sakar Rasha na daga wargaza da kasar Libya saboda samu damar kafa sansanin sake ido kan arewacin Afirka. Amdan tsohon dan sanda farar fata da ya danna wuyan wani bakar fata da gwiwarsa wanda ya kai ga mutuwar bakar fatan.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mahukunta a Najeriya sun amince da sauya tsarin yan sanda tare da aiwatar da cikakken tsarin yan sandan unguwanni. Ko me hakan ke nufi?
Wannan tsari da aka bi yanzu ya rage ko ya bama waɗannan yankuna wanda aka ƙara dama da kuma su taimaka wurin daukan ko yanke hukunci ko daukan mataki idan matsala ta taso.
Haka kuma kwamitin da gwamnatin jihar Zamfara ta nada na sulhu da mahara wanda ke karkashin kwamishinan yan sanda na jihar CP Usman Nagogo ya samu nasarar ceto mutane 12 da mahara suka sace.
Kuma wannan haɗin gwiwa ya samu ceto waɗannan mutane 12 da waɗanda har yanzu suka tuba ga wannan gwiwa ta.
Muna kuma tafa da shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Sannan muna ɗauke da ra'ayoyinku da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Juma'a ta kaddamar da wani wurin musayar bayanai da fasaha da kuma hanyoyin jinya a yakin da ake da ciwon COVID-19 wanda kwayar cutar coronavirus ke haddasawa. Shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus da shugaban Costa Rica Carlos Alvarado wanda ya kawo wannan shawara tun asali sun jagoranci kaddamar da wannan shiri daga birnin Geneva. Tedros ya ce wannan shirin wanda ake kira COVID-19 Technology Access Pool CTAP wato ma'adanar fasahohin da suka jibanci yaki da cutar COVID-19 CTAP a takaice zai kai ga gina ma'adanar ƙasa da ƙasa da fasahohin da suke da nasaba da rigakafi da magunguna da kuma hanyoyin jinya a yaki da wannan annoba. Ya yi kira kamfanoni da gwamnatoci da su kirkiro da ingantattun hanyoyin jinya da su bayar da gudunmuwar fasahohin kirkiro da magunguna ga ma'adanar bayanan wadda kuma za ta mika ga sauran kamfanonin domin su kirkiro ƙarin magungunan. Kasar Rasha na daɗa wargaza kasar Libya saboda ta samu damar kafa sansanin saka ido kan arewacin Afirka kamar yadda take da shi a gabashin Turai da gabas ta tsakiya a cewar wani babban jami'in rundunar sojin Amurka da ke Afirka AFRICOM a takaice. Kasar Rasha tana amfani da irin wannan dabara ta yi amfani da ita a Crimea da Ukraine da kuma kasar Syria. A cewar mataimakin daraktan sashen bayanan sirrin rundunar AFRICOM a baya Rasha ta nuna karar cewa a shirye take ta yi irin wannan aiki kuma ga dukkan alamu ta fara yin hakan. Brigadier General Gregory Hansel ya ce sojojin Rasha sun kai jiragen yaki samfarin jet MiG-29 akalla 14 da kuma jirgi mai ruwan mamai samfarin Su-24 cikin kasar Libya ta wajen rabewa da Iran da Syria don su mara baya ga sojojin hayar da ke aiki wa Rasha wajen taya dakarun da ke yaki da gwamnatin Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita. Ya ce sojojin Amurka suna kuma sani da wasu ƙarin jiragen dagon kaya da suka shigo cikin Libya da kuma wasu makamai masu linzami da suka ɗan kwana biyu. Tun farko a wannan satin rundunar ta AFRICOM ta fitar da wasu hotunan jiragen Rasha samfarin MiG-29 a sansanin Al Jufra da ke ƙasar ta Libya waɗanda ta ce an sake musu fenti ne a ƙasar saboda ta ɓoye asalinsu na Rasha.
Filo zai sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan bari mu shiga taskar rahotanninmu. A wani kokari na magance barazanar da ke tattare da tashe-tashen hankula na tsaro da ke faruwa a Najeriya, mahukunta a kasar sun amince da sauya tsarin 'yan sanda tare da aiwatar da cikakken tsarin 'yan sandan unguwanni. wannan shine yunkurin kawo sauyi na farko tun zamanin mulkin mallaka. Wakiliyar sashin Hausa Madina Dauda ta yi mana nazarin wannan batu da kuma rahoton da ta aika mana.
Wannan take tsarin ƴan sanda ya hada da cikakken iko na mallakar hukumar leken asiri tare da tsarin wasu rundunoni guda biyar da za su zama karkashin jagorancin mataimakin Sufeto General. A yanzu akwai hukumar bincike a jihohin Enugu da Gombe waɗanda za su kula da manyan laifuka da suka samu asali daga yankin Kudu maso Gabas da Kudu maso Kudu, sannan na Gombe zai kula da yankin Arewa maso Gabas. Yanzu haka ana da command guda takwas, akwai a Oka wanda zai hada da jihohin Enugu, Anambra da Ebonyi, Akure zai hada da jihohin Ondo da Ekiti, yana Gowa wanda zai hada da jihohin Bayelsa da Rivers, sai command din Maiduguri wanda zai hada da jihohin Yobe da Borno, command din Katsina zai hada da Kaduna. Mataimakin commissioner ɗan sanda kuma mai magana da yawun rundunar Frank Mba yayi ƙarin haske.
Coordinated effort by the federal government to reposition the Nigeria Police Force for better service delivery. If you look at what the reorganization has done for the service, it has essentially helped to bring police services closer to the people. From the hitherto 12 zonal commands that we had in the country, today we have 17 zonal commands.
Frank Mbeche, when you say we have one a day day, kuma ya ƙara kawo ƴan sanda kusa da jama'a, ta hakan za a samu sauki wajen mu'amala da kuma samun bayanai. In kin lura, a da muna da rundunoni 12 ne, yanzu an ƙara zuwa 17 tare da ƙirƙirar muhimman hukumomi a ƙarƙashin su. To yaya ƙwararru a fannin tsaro ke kallon wannan sabon tsari? Dr. Kabiru Adamu shine shugaban ƙungiyar tsaro ta Beacon Securities.
Wannan tsari da aka bi yanzu ya rage ko ya bama waɗannan yankuna wanda ya ƙara dama da su ma su taimaka wurin ɗaukan ko yanke hukunci ko ɗaukan mataki idan matsala ta taso, sannan wurin tattara bayanai da tantance shi, wato abinda ake cewa investigation na ƙarƙashin bangaren ƴan sanda da ake cewa force PID. Ƙara yawansu da yadda aka canza tsarin yanzu zai ƙara kawo su kusa da jama'a. Manufa dai shine kafa wannan tsari na ƴan sanda wanda da turanci ake cewa community policing, wato wani tsari na tafiyar da aikin ƴan sanda wanda zai mayar da iko ga shi talaka ko duk wani wanda yake zaune a ƙauye ko a gida. Ma'ana kai da kake ƙauye ko kai da kake gida, kai za ka gabatar da abin da kake bukata ƴan sanda su yi maka a ƙarƙashin shi wannan tsari wanda ake kira community policing.
To sai dai da tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ma'aikatan mai ta ƙasa Comrade Isa Tijjani yana ganin a sake dubawa ta fannin ba su kayan aiki a rundunonin kafin su fara ɗaukan matakai.
Idan an yi nan duka za a ba su kudaden su, za a ba su kayan ayyuka, za a tabbatar da cewa ba a sa musu ba a yi musu katsalan daga aikin su. In dai an samu wannan, a lokacin ne zaka fara tunanin cewa ƴan sanda za su yi aikin su. In sun yi ba daidai ba, in ka kama wani ka iya hukunta shi. Amma a yanzu zancen da ake yi gaskiya, in dai ba gyara wannan abubuwan aka yi ba, ni ban ga za ta cika zani ba, domin ko ma an canza, an karkasa, an karkasa, an ce kaza, an ce kaza, tana nan dai ba ta canza zani ba.
A yanzu dai ƴan ƙasa za su zuba ido a ga irin tasirin da wannan sauyi zai yi a yanayin rashin tsaro a ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Mayaka da sauran mabiya kungiyar ISIS waɗanda rushewar daularsu a Siriya da Iraki ba ta sa sun karaya ba, na da ƙarfi da kuma zama masu haɗari bisa ga wani binciken jami'an ɓangaren yaƙi da ta'addanci na Amurka suka yi. Yayin da ba a bayyana dalla-dallar tsananin da barazana da ke yi ba, sabon rikicin ya gano canjin da aka samu bai da nasaba sosai da daɗa ƙarfi da ISIS ta yi kwanan nan, kamar yadda yake da nasaba da tsarin da suka yi wanda suke aiwatarwa sannan a hankali. Ƙungiyar ISIS ta yi ƙoƙarin sake farfaɗo da ƙarfinta na iya gudanar da ayyukanta, abinda wani jami'in yaƙi da ta'addanci na Amurka ya faɗa wa muryar Amurka kenan. Ya ƙara da cewa sun daɗa ingantawa tare kuma da sake fasalin yadda suke gudanar da harkokinsu ta yadda ya dace da yanayin, inda suke musamman a gabashin Siriya cikin tsawon watanni. An danke wani farar fata da ya danna wuyan wani baƙar fata da gwiwarsa, bayan kuma an buga wa baƙar fatan ankwa a hannu a birnin Minneapolis na Amurka, wanda har ta kai ga baƙar fatan ya mutu bayan da ya yi ta gaya masa cewa baya iya numfashi. An tuhumi ɗan sandan da laifin kisan kai. Attorney General din karamar hukumar Hennepin Mike Freeman ya bayyana tuhumce-tuhumcen jiya Juma'a bayan da yace ofishinsa na da isassun shirin tabbatar da wannan tuhumce-tuhumce. Nan take dai Freeman bai bayyana dalla-dallar tuhumar ba, to amma ya ce zai bayyana wata tuhumar aikata babban laifi daga bisani wanda abin ya shafa George Floyd dan shekaru 46 da haihuwa. An tabbatar da mutuwarsa jim kadan bayan da aka maka shi da kasa yayin da an kwake hannunsa. Kuma dan sanda Derek Chauvin ya danne masa wuya da gwiwa yayin da Floyd ke cewa bai iya numfashi. Iyalan marigayi Floyd dai sun maida martani da cewa suna bukatar masu gabatar da karar su dada tsananta tuhumar. Tunu wani al'amari ya janyo zanga-zanga a wasu biranen Amurka ciki har da Washington DC da gidan shugaban kasa na White House.
Madalla a gaida Karfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu leka jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Kwamitin da gwamnatin jihar Zamfara ta nada na sulhu da mahara wanda ke karkashin kwamishinan yan sanda na jihar CP Usman Nagogo ya sami nasarar ceto mutane 12 da mahara suka sace. Wakilinmu Sani Shu'aibu Malumfashi ya ruwaito cewa maharan da suka tuba ne ke taimakawa yan sanda wajen karbo waɗanda aka sace.
A hiranmu da shi kwamishinan yan sanda na jihar CP Usman Nagogo wanda ke cike da farin cikin haɗin kan da suke samu da waɗanda suka tuba ya ƙara da cewa
a so waɗanda tuba ga wani mugunyar sana'a kuma duk alamu ya nuna sun tuba, kaga su suna daji sun yi misalin sirrin daji, saboda ka duk wani abu wanda ya shahara ka sama ne da sauransu mukan da haɗin kansu wasu lokuta ma suna tuya su su kama mana ba tare da muna nan ba. To wannan lokacin mun haɗin gwiwa da su, kuma wannan haɗin gwiwa ya sa an kace to waɗannan mutane 12 ga waɗanda har yanzu su ba su tuba ga wannan mugun sana'a.
Sun kai kaman makonni nawa hannun waɗanda suka sace su?
Mako uku sun kai ga waɗanda sace su.
Yanzu a nan gurinku ne koko an haɗa su da iyalansu?
Da dama bayan an kawo su gwamnati ta haɗa su da likitocin ta, kuma an diba lafiyarsu an tabbatar da cewa lalle ba su da wani ciwo ga jikinsu, an sallame su nan sun koma inda iyalansu.
A wani labarin kuma rundunar yan sanda tare da haɗin gwiwar sojoji da kuma jami'an leken asiri ta DSS sun sami nasarar kamo waɗanda ke haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a jihar.
Sai inda an ka fito ta gwamnatin tarayya ta ɗau matakai na hana haƙo ma'adinai a Zamfara, akan nata tunanin cewa bai rasa alaƙa da ta'addancin da ake yi. A tun wannan lokacin an ɗauki an bar wannan haƙo ma'adinai ta haramtacciyar hanya, amma sai daga baya labari ya zo muna cewa ana nan ana yi. Haka mun kai samami mun koma samun labaran an sake hukuma. Wannan lokacin ma na haɗin gwiwa ne ɗan sanda da sojoji da
ɗan jikin asiri, shi ne mun kai samami a waɗannan wurare guda shida a Bukuyin, Anka da kuma Gumi. Alhamdulillah dai mun je mun tara kuma mun samu 156 masu wannan hukuma a cikin ta hanyar haramtacciyar hanya.
A yayin da kuka je kuka samo su bisa ga al'ada kuka yi bincike, waɗanne irin abubuwa kuka samu?
To ɗaya daga cikin abubuwan da muka samu a waɗannan wurare shi ne gogo biyu wanda ake amfani da su a haka ma'adinai ɗin. Sannan mun samu injin na ruwa waɗanda muna ganin suna amfani da su don wanke wannan yashi ko kuma ƙasar don shiga abin da ke ciki. To waɗannan su ne dai abubuwan da muka tara kuma da su ne muka samu su waɗannan bayan Allah.
To su waɗannan mutane da kuka samu ciki an sake samun wasu 'yan ƙasashen waje?
A halin yanzu mutum guda muka samu ɗan Burkina Faso, amma duka saura 'yan Najeriya ne. Ba irin wancan samanin ba. Ina ganin wancan samanin ya sa akasarin su dai duk sun wakan su kiyamu laila sun ban sun tafi. Amma dai shi wannan hayyo ta fahimce shi yana da ɗan taurin karnashi ya tsaya. So shi dai mun ka samu cikin waɗannan 256.
Taimakon kwamishinan yan sanda na jihar Zamfara CP Usman Nagogo, Sani Shu'aibu Malumfashi, muryar Amurka daga birnin Gusau a Najeriya.
To a gaida Sani Malumfashi. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. A yau shirin adawo lafiya ke kawo karshen hira da ya faru da shugaban hukumar kiyaye hatsarin ta kasa a birnin tarayya Abuja ko Commander Obin Ayuba Gora akan yadda suke gudanar da ayyukansu a wannan lokaci da hukumomi ke yaki da cutar coronavirus. A makon da ya gabata shugaban na Road Safety a Abuja ya ce suna baiwa ma'aikatansu horo tare da jan kunyansu akan karban cin hanci, amma duk da haka wasu kan karbi lamarin da ke kai ga koransu daga aiki. Amma kuma wasu sharri ake musu alhali basu karbi na gurin ba. A yau za mu tashi ne daga wannan tambaya.
To kafin mu kai ga ka ba mu shawara na karshe, kada mu tuya mu manta da albasa. Akwai korafi da muka samu na cewa yawancin jami'an tsaron ku da ke kewaye da shingaye da kuka sassa din nan a kafofin shigowa gari ba sa amfani da safan fuska ko safan hannu ko kayan kare su daga wannan annoba na coronavirus. Me zaka ce a game da wannan zargi?
Idan dai aka ce yaran wanda suke aiki kai allura ta kasa ne annan birnin Abuja, annan da birnin Abuja sai dai makareci kafin shi shugaban mu gaba daya ya fara dinka gaban wanda yake wuri na yanzu, ana dinka su ana ba mu yanzu har yanzu haka dinkewa yake. Amma suna so su ba a samu asa'atar cewa kowa a cikin birnin tarayyan Abuja yana da shi. To yawanci
duk jami'in ku kenan,
duk jami'in mu shi koma shi da kanshi ya riga ya bada wannan order kuma an fara yi da zu ajira debo wasu daga headquarter za a kira su zuwa su karanta su karba kafin wayannan din shi ya tutura mana wasu kudi muka siyo wasu na kasuwa wanda na ya fani da shi sau daya ana iya yan. To wannan ba zai taimaka ba, wannan ma samu wanda in aka sa ka je gida ka wanke kafin washe gari ya bushe ka sake amfani da shi. To shi ne yake dinkawa yanzu. Kuma akwai safan hannu da duk musta saya muka rarraba kowane rana ne ake fita. Kuma wannan abubuwa da an fani da su sau daya shirewa za a zubar, ba wai za a wanke a sake amfani da su ba. You know, so but akwai wasu ma da suka ma taimaka wasu wanda suke muna kiran su special marshals, akwai wanda suka dan taimaka mana ma sun siya mana su sanitizers abin da muke shafa a hannu, sun siya mana wasu hand gloves kamar haka. Duk wannan mun rarraba a nan birnin tarayyan Abuja ina da units sun kai 14 guda 11 a cikin units din nan su ne suke hulɗa da mutane sosai a waje. Guda daya ina National Assembly suna nan suna gyara musu yadda za su iya ije motoci koda mutane sun zo ganin mutane a nan National Assembly sai a gyara musu yadda za su ije motoci. Wayannan ba sa hulɗa da mutane a hanya kamar titi kamar yadda sauran suke. To concentration namu mun ba da shi ga wanda suke hulɗa da mutane a waje, to su ne muke raba musu wayannan kayan suke amfani da shi. Kuma na tabbata idan har aka samu wani bai amfani da shi ba wannan kanshi ne ya hana shi amfani da shi, ba wai cewa ba ba shi ba. Yanzu haka ina da wasu packets din da suna nan ashe in ma sun kare suna iya sai complete cewa kaza sun kare kafin ma ki zo sun kira ni a nan headquarter din mu cewa in kawo list na abubuwan da muke nema yanzu wanda an ba mu da wanda sun har sun riga sun gama in kawo list da za ta ce ba mu wasu kayan. So ina gani shi shugaban mu yana kokarin da ya kamata.
Saboda haka ba ku da matsala da kayan aiki?
Ba mu da matsala da kayan aiki gaskiya kenan, sai dai makarici.
To bari in samu shawararka ta karshe a cikin wannan yanayi da ake, domin yanzu gashi gwamnoni sun yi taro sun ce za su rufe jihohi gaba daya.
To a shawarar da zan bayar a nan shine kada mu yi taurin kai. Da farko in kana yaki da wani da yake dauki da bindiga yana binka, ka gan shi ka san shi, da ka gan shi ka san wannan in ya same ni zai kashe ni, ba za ka yi zancen abinci ba, ba za ka yi zancen ruwa ba, ba za ka yi zancen tufafin da kake da su ko kudin kake da su ba. Gudu za ka yi don ka samu kasira saboda gobe kai wasu harkoki. Amma wannan corona da ake magana kai ya fi wannan irin wannan yaki. Shi wannan corona ba ka ganin shi, amma ya ganka ya samu wuri zai shiga. Tunda ba ka gani wanda kake yaki da shi me ya kamata ka yi, an riga an gaya maka abubuwan da za ka yi tunda wannan corona ta same ka. Me zai hana ka bi dokokin da an ce ka bi don ka samu ka yi yaki wannan corona? tunda an riga an bamu aka ce mana bayan kwana 14 zai iya bayyana kowane mutum to me zai hana mu wannan wahalan wanda suke yakin Biafra misali sun san da abinci ne lokacin sun san da abinci ba don sun san da wannan ya ganka ya san cewa a wannan ba zai bar ni ba ni kuma na gashi ba zan bar shi ba dole na ga yare gudu zagi ai kwana har yanzu Allah Boko Haram wanda suka samu kansu a wannan matsalar da Boko Haram su ne za su yi asiri magana su ga ma mutane cewa wannan corona din tunda an san maganin shi mu yi maganin maganin shi ne mu zauna a guri daya kada mu fita bayan kwana 14 duk wanda yake da shi da bai bayyana ba ya nuna cewa bai da shi kaga mun kashe corona a Nigeria ba kamar Boko Haram ba kana zama kana kwance ido da ya bude ido da wasu idanun ma ba kwance ba kake yi kawai da wani ya ja kafa wani yuri baya wani ihu zaka doka ba shi ne sun zo sai ka tashi ka fara idan zaka gudu kaje in kana gudu Boko Haram ai baka tunanin ruwa baka tunanin abinci baka tunanin kudi baka tunanin komai da kake da shi a rayuwarka amma wannan me zai hana mu mu ce mun yi la'akari da abin da gwamnati sun ce mana mai so zan kira kai da kake da motoci ko kuma kana da mota kana jiba mutane ko da daddare ka tusa su kamar sardin dan Allah ka bari ba zai taimake mu ba tunda ba rubuta goshin wani wani yana da shi ba ka sai za ka yi ka guje shi ba mun bari mu yi abin da gwamnati suke mana mu abin da zai taimake mu kenan mu fita harkar corona
anan ne kuma muka kawo karshen hirar mu da commander Road Safety a Abuja ko commander Obin Ayuba Gora sai sabon mako idan Allah ya kai mu kuje mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin shi ba kon namu ko commander Obin Ayuba Gora shugaban Road Safety a birnin Abuja da wakiliyar tamu Madina Dauda da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haini da daidaita mana sautin shirin baba ya ku makirin ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma dawo lafiya
a gaida baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Lawal Sani na Kawu Daura yace salamu muryar Amurka daukar wasu kudade daga cikin albashin ma'aikata a jihar Kano da gwamna Abdullahi Umar Ganduje yayi wai da sunan yaki da cutar coronavirus ba adalci bane duba da cewa gwamna bai bada sanarwar rage albashinsa ko na manyan yan siyasar jihar Kano ba domin ayi yaki da cutar corona daga ƙarshe ina tunatar da mahukuntan Najeriya cewa a dai rinka tunawa da ranar mutuwa sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Zainab Ibrahim Musa Wada da Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Zainab Babaji Barikin Ladi Jones jihar Plateau suka ce salam DOA Hausa da fatan kuna lafiya to a yau mun shigo wannan fili ne domin mu miƙa godiyar mu ga tashar talakawa ta DOA Hausa a bisa damar da kuke bamu na bayyana ra'ayoyin mu akan abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya karshe muna muku fatan alheri Allah ya saka muku da alheri tashar talakawa ta DOA sai sakon yana matar Garba Sadiola Gashuwa tace salam DOA Hausa sanarwar da kungiyar kwadagon Najeriya ta fitar na Allah wadai da matakin gwamnan jihar Kano na rage albashin ma'aikata hakan yayi daidai fata na gwamna Ganduje zai sake wannan tsari sai sakon baban Jimamman Bande da Magaram da yake cewa salam DOA Hausa al'umma kar mu tsaya cece ku ce kan cutar coronavirus kowa ya san halin da al'umma suke ciki a wannan lokaci a yanzu in baka yawan sabon Allah gani ake baka waye ba ai dole ne a jarabci al'umma da cutar coronavirus Allah ya sa mu gyara amin sai wannan sako na haɗin gwiwa daga AIG Sani Gule Kampala Malam Madori a jihar Jigawa da Chiroma Mai Turare Dumjiya Jamhuriyar Niger da Nuhu Taylor Kubule ɗan kishin ƙasa suka fara da cewa DOA muna ce shugaba Muhammadu Buhari murnar cika shekara 5 cif cif a kan karagar mulkin ƙasar mu Najeriya da fatan zai ƙara hazaƙa wajen cika alƙawuran da ya ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓensa
sai sako na karshe da ya fito daga Abubakar Kawu Girgit yace salam VOA Hausa. To muna fata fara aiwatar da muhimman sauye-sauye akan rundunar ƴan sanda da gwamnatin Najeriya ta yi a wani mataki na inganta ayyukan ƴan sanda. Allah ya sa hakan ya kawo ƙarshen matsaloli kuma da zarge-zargen da ake yi wa bangaren aikin ƴan sanda baki daya.
Yau da gobe shiri ne domin matasa da rayuwarsu ta yau da kullum.
Kama daga zamantakewa,
domin wani zaka samu sirrin din ga yau ga haske ga sajin nan. Amma zaka samu gaskiya zai je yana duka matan shi da dai sauransu kwana biyu kuma auren Arab.
Siyasa.
Gaskiya kuma yanzu fa ko ina ka ba zaka ji ana ta faman gaddama. Wasu al'umma na fadin a gaskiya talakawan Najeriya na karɓar kidan general a sama saboda tangardar tattalin arziki da kuma yawan hawa hawar sace al'umma. Wasu kuma kan ce ai idan batun gyara ne to shugaban kasa Muhammadu Buhari ya riga ya dau azama.
Lafiya da kuma nishadi har ma da al'adun gargajiya.
A ce dai ga wata masarauta a Afirka kuma a gida guda gidan da ake farauta da dadewa da girma da tsari babu. To Muhammadu ran fane shi kuma da ya tashi zai yi shi ya zana shi yana kallon alƙibla ta Makka. Yanzu an binciko a NASA in ka ja layi daga Makka zai zo maka Kano ba tare da ya kuskure ba. Zai zo maka gina rumfa daidai layi haka zaka tashi.
Kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da karfe 4:30 a wagon Najeriya Niger kamar da Chad wato karfe 3:30 a kuban Ghana.
To Sarfilu ya sake shigowa da labaran duniya amma a takaice.
Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Juma'a ta kaddamar da wani wurin musayar bayanai da fasaha da kuma hanyoyin jinya a yakin da ake da ciwon COVID-19 wanda kwayar cutar coronavirus ke haddasawa. Shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus da shugaban Costa Rica Carlos Alvarado wanda ya kawo wannan shawarar tun asali sun jagoranci kaddamar da wannan shiri daga birnin Geneva. Tedros ya ce wannan shirin wanda ake kira COVID-19 Technology Access Pool CTAP wato ma'adanar fasahohin da suka jibanci yaki da cutar COVID-19 CTAP a takaice zai kai ga gina ma'adanar kasa da kasa da fasahohin da suke da nasaba da rigakafi da magunguna da kuma hanyoyin jinya a yaki da wannan annoba. Ya yi kira kamfanoni da gwamnatoci da su kirkiro da ingantattun hanyoyin jinya da su bayar da gudunmuwar fasahohin kirkiro da magunguna ga ma'adanar bayanan wanda kuma za ta mika ga sauran kamfanonin domin su kirkiro karin magungunan. Kasar Rasha na daɗa wargaza kasar Libya saboda ta samu damar kafa sansanin saka ido kan arewacin Afirka kamar yadda take da shi a gabashin Turai da gabas ta tsakiya a cewar wani babban jami'in rundunar sojin Amurka da ke Afirka AFRICOM a takaice.
To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma kafin mai sallama muna mika ta'aziyarmu ga 'yan uwa da iyalan tsohon shugaban hukumar man fetur ta Najeriya wato NNPC Dr. Mai Kanti Kacen Labaru wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya da daddare. Allah ya ji kansa da rahama ya kyautata ta mu ƙarshen. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya da kuma Hailu Haile da ya taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu na yau Aisha Tutula ce ke cewa a huta lafiya daga nan birnin Washington DC.
week. I think.